Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin boye. Shirin da muka ce mukan zauna mu tsuguna mu yi kwance-kwance na daure-dauren da aka yi boye domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan talaka. Sunana Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara kamar wannan shiri. To mu sauraro kamar kullun kamar kowane lokaci, yau alhamdulillahi honorable da yaba lauguro Allah ya dama da shi. Honorable baka da zuwa.
Assalamu alaikum Muzammil.
Muna fata kuma dukkanin da muke a cikin za a ba mu tsarbabin mu.
Gaskiya ne. In Allah ya so yadda.
Eh, amma wannan rabon za a buɗo ka.
Gaskiya ne.
Yawa barista ya ce gaskiya.
Eh,
barista barka da zuwa.
Barka ka dai.
Sannan kuma wannan rabon ba sai an yi gogoroma ba. Kowa zai samu rabon sa. Ga kamarin ma.
Wannan
da
yake.
Eh, kamarin barka da zuwa. Assalamu alaikum sauraro. Akwai honorable Amanullah Ahmad Muhammad da kuma barista Umar Usman Danbaito sai kuma Komar Bello Basifage da suke tare da ni a daidai wannan lokaci. A makon da ya gabata mun kwaso abubuwa da dama wanda kamar kullum muka ce ba za mu iya kammala su ba. To alhamdulillah kuma a wannan makon ma mun tashi da wasu batutuwan. To haka dai za a lallaba sai dai a yi mana uzuri mu rika tashi akan abubuwan da muka tashi da su domin mu ga me za mu iya cewa. Amma sabanin yadda muka saba a wannan mako a yanzu za mu fara da jihar Kano. A cikin makon nan ne muka ji gwamnan Kano Khadimul Islam Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi wani furuci cewa wato garkuwa da ake da mutane yayi yawa. A dan haka yace yanzu duk wanda aka kama yayi garkuwa to hukuncin sa zai koma hukuncin kisa domin a rage wannan matsala. Kafin mu shiga ga dangadan bara na fara da barista. Barista ya ka kalli wannan furuci na mai girma gwamnan?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko abin da zan ce wannan magana da mai girma gwamnan Kano dangane da cewa za a ƙara kaifin hukuncin punishment din yan kidnapping to wannan abu ne wanda yake za a ce is a welcome development, wani ci gaba ne da za a yi maraba da shi kuma ba da dadewa ba. Mutane suke ta kiraye-kiraye cewa a ƙara kaifin punishment, ma'ana a ƙara kaifin hukunci dangane da dokar waɗanda aka kama da laifin su kidnapping. Kaga idan ka kalli section 273 na dokar kundin dokar penal code na Kano state, tanadin da doka ta yi shine idan aka kama mutum da laifin aikata kidnapping to hukuncin sa shine a yi masa daurin shekara 10. To ka kuma daurin shekara 10 nan a fahimta ta yayi mutukar sako-sako saboda zaka ga a harkar kidnapping din nan wani a kokarin kama shi ma sai an kashe shi ko kuma an kashe wani nasa ko mai gadin sa. Saboda haka a kuma sashi na 274 yayi tanadin cewa in an yi kidnapping din ne da niyyar a je a halaka mutum to wannan zai iya kaiwa ga daurin rai da rai. In kuma aka kashe mutum za a iya halaka mutum a yi masa hukuncin kisa.
Wato sashin kai tsaye bai ce a kisa.
Eh, saboda haka babu batun in sashin ya ce a yi kisa ne 274 idan bacin an yi kidnapping din an kashe. To kago wannan punishment din dama ai na kisan kai ne. To saboda haka amma yanzu a ce an yi wa dokar gyaran fuska kuma kafin yanzu an yi wannan gyaran fuskar amma ba a yi gazetting din sa ba.
Menene gazetting?
Shine ba a wallafa shi a littafin doka ba saboda haka bai fara aiki ba. To kuma shi ma a wannan ƙara kaifin da aka yi bai kai har ga hukuncin kisa ba. Kuma ka san akwai masana shari'a waɗanda suke da fahimtar cewa shi dalilin da isa a shari'ance ake yin hukuncin an kama mutum da laifi saboda shi wannan hukuncin ya zama deterrence, ma'ana abin da zai hana ya zama darasi ya hana ka ya hana kuma wani. To kaga inda wannan kidnapping din yanzu kaga kidnapping kullun mutane suna magana ya faro ne daga Niger Delta Roman da yake cikin cinikin isa idinga gangarowa sai da ishiga cikin kowane lungu da sako a arewacin Najeriya. Fulani suka karba har kuma aka kai jallin da mata aure za ta hada kai a sace dan mijinta da zumman mijinta ibiya kudin. Shine nake gaya maka da zumman mijinta ibiya kudin fansa. To wannan satai yaran da ake kai su garuruwan iyamurai fatan da zamu kada Allah isa mutanen mu hankalin su ya kai Roman da ake siyan yaran nan da tsada. Zaka ga in ba a isa a ba mutanen mu sai sun shiga cikin wannan mummunan ɗabi'ar.
Wannan hukuncin da mai girma gwamnati yake so yi ko haɗin baki ne aka same ka da shi kenan kai ma hukuncin.
Ai ka san shi a aikata laifi akwai abin da ake ce masa conspiracy. Conspiracy shine ku haɗa kai da wasu a je a aikata laifi, wani ko shawara i bayar, wani ko waya i bayar yace ai wane da kuke nema za a kama gashi nan a waje. In aka kama ku irin laifi ɗaya ne a shari'ar Bature a kuma shari'ar Musulunci ma haka ne. Saboda akwai abin da ake ce masa kuma abatement. Abatement shine kuma taimakawa wajen aikata wannan laifin. To saboda haka wannan namijin kokari da mai girma a gwamnatin jahar Kano na cewa in majalisa su wa wannan doka gyaran fuska tai karin din death penalty to abu ne wanda za muke mutukar maraba da shi sannan kuma kira da muke yi da mai girma gwamna dangane da wannan gagarumin namijin aiki da to ka san ita shari'a a shi yan kidnapping din nan ba ma fatan kuma muga cewa an kara wa doka kaifi ana kama mutane da laifi amma kuma ba a iya zartar musu da hukuncin kisa saboda yanzu idan ka je gidan prison mutanen da suke CC condemn ma'ana an musu hukuncin kisa kullun a labarai kuna rawaito cewa kotu kaza ta yi hukuncin kisa amma mutane fa sun kasa kunne ni an sha tambaya ta wai barista ana aikata wannan hukuncin kisan to kaga wannan abin ya kamata mai girma gwamna tunda har Allah ya taimaka yanzu hankalinsa ikai kan cewa in aka ƙara kaifin hukunci akwai yuwar za a daina aikata laifi to ya kamata kuma yi namijin aikin cewa duk files din mutanen da kotuna suka sama da mutanen da kotuna suka sama da laifi to gwamna ki kara kokari kuma muna fatan Allah ya yi riko da hannunsa idan ga rattaba hannu ana zuwa ana rataye
su duk wanda za a kashe yanzu ba za a kashe ba sai gwamna ya sa hannu
ko doka ce ai idan yan majalisa suka yi ai sai gwamna yayi assenting za ta zama doka haka shi ma yanzu idan aka kotu ta samu mutum da laifi to kafin ayi executing aje a zartar da hukuncin sai gwamna ya rattaba hannun aje ayi wannan executing din to kaga a yanzu wannan kokarin da gwamna yake yi to shine kuma fatan in an sama da laifin da waɗanda suke kashe mutane da waɗanda suke fashi da waɗannan yan kidnapping din to tun kafin ma a gyara dokar ya kamata mai girma gwamna mutanen da suka kakkashe mutane an kashe wa mutane yan uwansu amma kuma waɗanda suka yi kisan suna can kullun ana ba su abinci mai kyau da zai kara musu lafiya da kudin gwamnati gwara a fito da su ai musu hukunci saboda a shari'a abinda Allah madaukakin sarki yake cewa walakum fil qisas hayatun ya ulul albab ya kuma su hankali ta hanyar zartar da hukuncin kisa in mutum yayi a kashe shi to akwai rayuwa ingantacciya a gare ku to saboda haka wannan shi zai kawo karshen aikata laifin kidnapping a jahar Kano in aka fara kashe su
wannan abin da yake barista ne ya samu ka dan zabura da yawa muka muka shi kuwa da yawa
na'am
idan ka kalli wannan abin ta mahangar da kake nazari misali
na'am
har da kidnapping din nan kwarikin bai a Kano har ta kai lambatakin da yara kanana aka same su kasa da shekaru 18 17 suka je suka kama wani yaro har suka rufe shi a wani kango suka binne shi ma yaron ya mutu wannan abin baka ganin wannan hukuncin yayi daidai da zai magance wannan abin idan aka yi zartar din
to na farko kaman yadda barista ya bayani Allah ya saka barista da alheri kuma Allah ya saka mai girma gwamna da alheri amma kaman yadda barista yake faɗa watin tabbatar da hukunci shine zai serve as a deterrent wani ya kin wannan laifin
wato zakka da hukunci shine zama darasi
shine zai zama darasi to ina fannin barista ne to muna so ya karar da mu ilimi ita gwamnatin Kano tana da dama ta special court kotuka na musamman yadda ka gane duk wanda aka kai shi za a tsaya establishing case a yanke mushi hukunci nan da nan ba a yi ta jin case din ba a yi ta jin case a yi ta jin case a yi ta jin case kuma wannan duk matsalolin da suka kawo mana wannan Muzambil magana kidnapping din nan na farko akwai sakaci baki ɗaya na al'ummarmu shine farko society din mu na biyu akwai sakaci wurin shugabanni sannan lastly san abun duniya ya zo ya yi mana katutu a cikin zuciyarmu kamar yadda ake cewa mace za ta sace dan mijinta ko ba gane ba ta zo ta dan ta samu kuɗi to kaga wannan ba karamin addoba bane ba karamin musiba bane a cikin al'umma ta mu musulman ta musulmi amma yanzu magana kidnapping din nan da ake cewa da aka dinga kamar misali na yaran mu Muzambil sakaci ne wannan na iyaye
na yara wancan da aka diba
kenan na yara da aka diba a Nasara local government sakaci ne because in ka duba duk wannan period din su iyaye mata suna yawa suna kwance za ce je ki so min awara za ki je ki so min gyada ka duba yadda ake yawa su biyu abin nan za ka ga yaro ya riko kanwarsa ko abin nan sun fita na biyu su kuma na fada maka baki ɗaya al'ummar ta mu ko ba gane ba kowa ya zama na kaina babu ruwana da makoci
na nafsi
ba ruwana da dan uwana kamar yadda kuma barista yake faɗa duk wanda aka kama menene punishment din nan babu shi saboda haka wannan dole gwamnati ta tsaya da mu da malamai a duba mana faɗa maka baki ɗaya al'umar ya kamata a yi mata kallo na tsanaki ya za a yi a kaita tudun na musila ko na tsila abin da ya kamata a yi kenan
to kafin da koma ga barista ya amsa mana wannan tambayar shin gwamnati za ta iya yin doka to kotunta muraje ga Komar Bello Basi a iya cewa migiran gwamna ya hutashe da mutane ma tunda za a yi wannan dokar ban sani ba ku yan gwagwarmaya ne kullun cewa kuke a gyara ana kuna ta fitowa ma kuna zanga zanga Komar Bello Basi ya ka kallo wannan batu
Malam Muzammil mas'ala ta kidnapping ko in ce satar mutane a wannan kasar abubuwa ne wanda in ka tsaya ka kalle su kamar da sa hannun mahukunta yake faruwa a cikin wannan kasar saboda abu ne wanda yake faruwa sannan kuma ba a daukan wani mataki na azu a gani a kullun an san ana yi an san masu yi karfa kamanta a kasar nan akwai mutane da suke zuwa su sanar cewa zamu zo zamu ta'addanci a waje kaza kuma su zo su ta'addanci
na wannan kasar an ce ta jihar Katsina
ba abin da ake tura ta sannan wannan maganar dokar da kake yi jihar Katsina kwadakin baya tayi maganar yanzu wannan capital punishment akan wanda ta kama da satar mutane haka kamar jihar Niger ce naji wato abu ne wanda idan gwamnatin tarayya bata dau wannan abin da gaske ba babu wani gyara da za a masa ko a ce wai jihar za ta yi ko da jihar za ta yi abu ne wanda ya kamata a tsaya a kalle shi a ƙasa da kyau na farko akwai tambayoyi da yawa da ya kamata
tun da ana yanzu misali kaga an dauko daga Katsina Daura an kawo Kano idan gwamnatin tarayya bata shigo
ba za ta malam Muzammil ka gane ko abin da zaka tsaya ka tambayi kanka shine shin wai menene ya haifar da wannan kidnapping din yayyawa wanda a baya bai yawa irin wannan lokacin ba na farko dai akwai fatara da ta yawa a cikin kasa wato ita fatara idan
ta yawa fatara da talauci kuma
ita wato ita
sannan kuma tsanani
tsanani tsanani
wato kana da talaucin bayan akwai da kuma tsanani
tsanani ka gane ko wato ita fatara idan ta yawa a cikin kasa abu kankani yana maida mutumin girki lokaci ɗaya ya zama
mutumin
banza ya lalace
duk shekaru ya diba yana tarbiya
exactly dan adam ba zai iya rayuwa bai ci abinci ba a yanzu a kasar nan kwanakin bayan nan muka tattauna a wannan zauren kaso 61 a cikin wannan kasar suna fama ne da me za su ci malami zamir babu wata kasa wacce ta samu kanta a cikin irin wannan halin kaso 61 na al'ummar Najeriya ke da average suna fama da me za su ci to kaga irin wa'annan abubuwan da suke faruwa ba abun mamaki bane sannan abubuwan nan sun faru kwanakin bayan naga jami'an tsaro suna tattaunawa da mutanen da aka kama sun yi garkuwa da mutane akwai ɗaya daga cikin su wanda sau biyu aka bada bailin shi sau biyu aka bada bailin shi ya fice yi sannan abu na uku ka dawo kan jami'an tsaro ina masu tattara bayanan sirri a ina ake zuwa a kai bayanan sirrin nan ina waɗanda suke sharing wato intelligence sharing na bayanan sirri ina ake zama abin da ake ce masa analysis a tattauna akan bayanan sirrin nan kafin abu ya faru ya za a dau mataki kar ya faru duk ya kamata ka yi wa kanka bayani akan irin waɗannan abubuwa sannan kar ka manta kwanakin baya an kama wadi me yake karakare ya fito yayi bayani akwai jami'an tsaro waɗanda yake da connection da su akan
wannan da alaka da su
til a yanzu babu wani mataki da ka
ji babu wani dauka akan su
sannan mutanen da ake kama da satar mutanen nan in ka tsaya ka kalle su zaka gansu duk a cikin yunwa suke abin da suke sata din ba a bincikar shin suwa suke zuwa su kai
wato ya ta ce in sun sata
ka gane ko
a ga rayuwar sa
to a ga rayuwar sa
to akwai zargin cewa wata kila
wani ka gane ko wato malami Zambili in ba za mu yaudar kanmu ba wannan mas'alar ba mas'ala bace ta ja mas'ala ce wacce gwamnatin tarayya ya kamata ta tsaya ta bincike na kokot akan wannan sabgar amma matukar aka zuba wannan sabgar ido sannan kuma ba a bibiyar ta yadda ya kamata wato saboda lokaci ne abun nan yana da fadi fa yadda baka zato mas'alar kidnapping din nan ta tabbata karar akwai hannun waɗansu mutane a ciki waɗanda suka fi karfin doka
to yanzu ka nuna kamar da karfin su ya aka dauke mata accountant general a Katsina aka tabbata
na jihar Katsina
na jihar Katsina
honorable kar ka manta a kasar nan
ga alkali ma da aka ce shi ma na
wannan guda yana can ma
kuma
a yanzu federal high court judge ne na appeal court yana can ko kashe direban sa kware da gaske
na wace jiha ne
Benin
subhanallah Benin city aka harbe
Odile da direban sa
subhanallah kuma na federal high court
last week shi kuma
eh wanda shi kuma ina ga an biya kudin fansa
an sake shi to haka mai da kamar da ke fada shi wannan harka ta kidnapping abinda kamar da ke so ya fada in essence shine watin ayi declaring state of emergency akan harkan nan baki daya
to amma honorable so nawa sai birnin nan kai kanka ka sha ba da shawara shugaban kasa yes yi bayyana tokar ta baci a gurare daban-daban
amma bai ba to ai misali Muzammil ka gane shi abin da ya cuci shugaban kasa
mulkinsa
shine ba mataimaka babu mashawarta duk wanda har gobe ina faɗa maka duk wanda ka ganshi so yake ai gafiya
kuma
da bakinci kawai amma ba kasar yake wayawa ba dan da kasar yake wayawa da yanzu abubuwan nan sun samu sauki misali ba wata kasa a duniya yanzu Nigeria is at war a ce an dauki kuɗi biliyan 125 ko ba gane ba an ba ɗan majalisu kuma suna first line charge
shine first line charge
shine kafin a ba kowa kwabo a kasan nan sai an fara basu
suna zo ne kawai
yawa su suna first line charge yawa suna cikin so yanzu in ka duba ka dauki ɗan kan kawai a ban musu biliyan 100 ka dauki 25 billion ina faɗa maka ka saka akan tsaro to sai tsaron ya motsa abin da zaka ga tsaro yana rauni shine yau duk mai mukami na tsaro yau in ya mutu ko iyalinsa ko kowa suke da ina zai samu gratuity
musamman ma kananan
ma'aikata
wanda su kashin dankali ake
musamman
su kananan suna aiki manyan kuma suna suna diban danoni
kaga fa barista abin takeici ranan nake jin Abba Kyari wato wannan DCP Abba Kyari yake bayani cewa akwai yaron sa da aka ji ana tattaunawa da matar sa BBC suka sa wanda aka kashe a wannan sabgar
wannan ga interview din
abin da yake fama iyalin sa abin da zasu ke fama sannan kuma lokacin da zai fita za su tafi wannan yakin yake cewa iyalinsa cewa dan Allah su masa addu'a sannan koda bai dawo ba yaran nan a tabbatar da cewa sun yi karatu an kula da su sannan a yanzu fa maganar me za su ci fa suke
ba ba mu magana kai
wato mu tsaya mu ga ya kan gaskiya ba dusta wato kar muka bar matsalar yaki da cin hanci da rashawa ya zama ana warewa wanda zai ci ba za a hukunta shi ba wanda za a hukunta daban to babu ran da za a kawo gyara a wannan
fara mu kuma ga barista mu karkare wannan mutun yana da yawa kuma muna da abubuwan da mu tattauna barista akwai tambayoyi biyu da muke so ka amsa mana honorable da kansa ma ya tambayar shin jaha ba za ta iya yin kotunan ta nata na kanta na tafi da gidanka da an kamo kidnapper ko wani
makamantan ba tafi da gidanka ba special court
special court na musamman sai hukuncin ta ta wuce na ɗaya kenan sanar tambaya ta biyu shin wayan da ake kamawa kidnappers da masu irin wannan laifin kamar yadda muka ji kwamar ya faɗa wai an ba da shi bail shin is bailable kenan za a iya cewa da turanci kamar da ake faɗa ana iya ba da
bail bailable offense
ai ba an ba da shi bail ba malami zamin an ba da shi ya fita ya aikata wani an sake dawo
ya da ba da shi
ya fita a nuku
za a barista ga barista
to da farko abin da zamu yi la'akari da shi kundin tsarin mulkin Najeriya ya bawa majalisu na tarayya da na state kowanne ya bata dama da za su iya yin dokoki wanda in an yi dokokin nan za su amfanar da al'umma saboda haka in majalisar jihar Kano suna da hurumin da za su iya yin doka da za ta yi establishing din wata kotu da za a bata special jurisdiction ko kuma tribunal da za a yi kotun tafi da gidanka purposely saboda irin waɗannan waɗannan laifuffukan da suka damu al'umma saboda haka kaga idan aka ce an yi wata special court to kaga zai zamanto regular and conventional courts an rage musu ayyuka wajen da za a samu quick administration of justice tafi da yadda za a tafi da yadda za a yi shari'o'i kuma idan ka tsaya kai la'akari kotunan da muke da su yanzu suna mutukar kokari wajen discharging din obligation din su sauke nauyin su shi yasa zaka ga alkali daya a rana zaka ga wani zai zauna tun karfe 9 sai kai karfe 4 na yamma
yana
abu da shari'a kawai abin da zai tashe shi sallah wani ko abinci ba zai ci ba sannan kuma fa in ya koma gida ba bacci zai ba nazari kai nazarin wannan lauyan ya ce kaza wannan ya ce kaza mai shari'a ta ce akan kaza mai shari'a ta ce akan kaza saboda
in ya tunda zai hutawa baya samu
ba hutu bane ba saboda haka kuma gobe ma in an taso haka kuma ga lokacin da bacin an gama shari'o'in nan fa kuma kowanne idan ka je zaka ga sai an rubuta hukunci at the end of the day wani ana cikin shari'ar za a tsaya ayi kwarye-kwarye hukunci saboda haka zaka ga suna yin
dan wannan so ita wannan kwarye-kwarye hukunci da ake cewa ayi atake ake katsewa ayi kenan shine kwarye-kwarye
akwai bench ruling wanda atake ake yi ana cikin shari'ar alkali zai yi hukunci ruling kwarye-kwaryen hukunci wani kuma sai ya koma ya sake yin nazari to kuma mafi yawa kaga kullun yana zama tun safe sai karfe 4 to she zai samu damar da zai rubuta wannan hukuncin
bari sa babu lokaci mu gangaro wacce tambayar
yes
ya batun bayar da bailin masu irin wannan laifin
to shi idan ka tsaya kai la'akari ita doka ta kasa laifuffuka gida uku akwai laifuffukan da suke simple offenses kananan laifuffuka kamar sata saboda haka wannan da an je kotu tana da dama da za ta bada bailin sannan akwai bailable offenses laifuffukan da suke kamar sun danyi dan fara tudu kadan shi ma alkali yana da dama da zai bada bailin to akwai kuma non bailable offenses waɗanda ba a bada bailin amma duk da haka doka ta bawa alkalin higher court dama kamar har yanzu wannan administration of criminal justice law da aka kirkiro na Kano state a sabuwar dokar da aka yi har yau ta ba alkalan higher court dama da za su iya bada beli a capital offenses, ma'ana laifukan da suke daukar suke daukar hukuncin kisa. Saboda haka amma kafin a bada belin sai alkali ya gamsu da wasu kwararan dalilai kamar rashin lafiya wanda ake tuhuma da kuma tabbashin cewa an sake shi zai dawo ya ci gaba da sauraron shari'a, kuma rashin lafiyar nan tasa babu abubuwan da za a iya la'akari da shi ko kuma a iya mar sama masa magani a cikin prison. To duk waɗannan abubuwan sai Allah ya kare su. Kuma abinda doka ta tanada shine cewa the power, ka gane ko power din da alkali yake da ita isaki wanda ake tuhuma da laifi a kannin beli, abinda hukunce-hukunce na Supreme Court da yawa ya faɗa shine is discretionary in nature, ma'ana ganin dama ne na alkali, amma wannan discretion din nasa sai aka ce it must be exercised judiciously and judicially. Dole sai in alkali zai ga ra'ayin sai ya sara ya dubi bakin gadari ya tace ya kula da cewa hakan shi zai tabbatar da adalci.
Barista abubuwan da yawa.
Yes.
Mu gangara ga batu na gaba. Baran je ga honorable.
Na'am.
Fajenka ne. Mun sha fada a shirin nan kuma kai ma ka sha fada.
Gaskiya ne.
Makallin ziyarar shugaban kasa Muhammadu Buhari zuwa Saudiya. Kafin ya je Saudiya ya je kasar Rasha kuma an ce ya tattauna an yi yarjejeniya an yi waye yanzu kuma ya tafi Saudiya nan ma an ji ma an ce ya gana da sarki yayi waye daga nan kuma zai wuce London kuma ba su faɗi me zai a London ba,
a private visit ne
amma kafin nan ni na san tun da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo daga 2015 ya je shi kasashe ba ajiji sai China ne sun dane an yi kullun yarjejeniya. Wai honorable ya ga kalli wannan fita da Buhari yake zuwa kasashe da nan?
To na farko Muzambil abinda nake so ka gane shine kare da yace ana buki a gidanmu, yace magani a kasa, saboda haka sai ka ga shekara hudun nan da muka wuce last 4 years riba muka kirga a wannan ziyarce da shugaban kasa yayi ko kuma asara muka kirga.
To wanne aka yi
ai shi da nake nuna maka sai ka ga asara muka kirga, saboda me dukkan alƙalima wanda ake fitarwa na kididdiga na magana tattalin arziki sai ka kullun ci baye muke. Shi yasa nake faɗa maka muka zama number one capital poverty na duniya, kowane talauci ne
amma gwamnati tarayya
yau da kuma mutananta. Sannan na biyun su ko last week in ka duba abinda ita kanta minister ta jin kai take faɗa kenan, sai da ta ƙara tabbatar da wannan. Sannan shi kansa shugaban kasa kwarai da gaske tana fama mutum miliyan 90 ta kira, amma in ka duba in real sense mutum miliyan 190 duk a cikin talauci suke a kasar nan, ba miliyan 90 ba. Sannan in ka duba magana ta hudu shine shi kansa shugaban kasa economic support group da akai, akwai wani abin nan wai economic support group da yake
na
tattalin arziki na Najeriya, shi kansa sai da yace jihohi a kasar nan kawai wanda suke da arziki ko kuma ake samun masu arziki a cikin su ne jihohi guda biyar. In ka duba kuma baki ɗaya jihohin nan ba guda ɗaya arewa,
shine aka ce jihohin da su iya rike kansu a Najeriya,
a'a ba rikewa ba, ba inda masu kuɗi suke.
To
jihohi kuɗi ne
wannan shi, wai faɗi wannan
shi shugaban kasa da kansa.
To
so kuma in ka duba jihohin nan
ba arewa
babu, in ka duba jihohin nan ba su wuce Lagos ba, Ogun, Port Harcourt, Enugu, lastly Abuja. Kaga Abuja ba za ka ci
arewa, Dangote fa wanda yafi kowa
ta Dangote duk abubuwan sa duk a Lagos suke yi, bai da wani investment a arewa. So all investments sun sa in ka duba kashi 95 suna kudu, so ba maganar yawa. So in ka duba baki ɗaya at the end of the day in ka duba ziyarce-ziyarcen da ya je Japan, kuma kafin ya je Japan akwai meeting din da aka yi a Kenya last year na wannan meeting din dai na yau gashi, saboda abin da suke wa Africa yanzu scramble for Africa ake
rabo
yawa ya zo a zo a farwa Africa a kwashe dukiyarta duk inda ka sani wannan nahiyoyin sun cike dukiyar su.
Ita Japan din me aka kulla?
A'a shine suka ce yau muna da kuɗi ka zo kai assessing dala biliyan 40, abinda China ta bayar dala biliyan 60, abinda India ta bayar dala biliyan 10. To in ka duba bangaren Japan shi shugaban kasa shine babban minister mai Muzammil, a shekara kuɗin da yazo da rabi har yanzu ba matatan mai guda ɗaya da take aiki ba wanda ya gyara,
kuma kafin zabe ya yi
alƙawarin duk shekara da zai gina ɗaya zai gyara su baki ɗaya. In kuma ka duba matatan nan baki ɗaya wannan ne ta gina mana su Japan
wanda
kamfani tun a lokacin Chiyoda.
To da aka ga koma yanzu
yau sai ka samu wannan kofin, a'a misali na faɗa maka sai kai amfani da wannan damar ka zauna, ko ba gane ba abinda shugaban kasa ya samu ya kamata ya samu shine special adviser, ka gane yau akan business da ciniki trade and investment, ko ba gane ba. Kuma abinda ake cewa akwai abinda ake cewa negotiator a barista zai fi abinda wanda suke chief trade negotiator na harkar cinikayya, ba mu da wannan ko ba gane ba. Duk abinda aka je aka yi signing sai a jingine shi, waɗannan treaties din yankuwar jejeniya muna da muzammil guda 135
jejeniya
guda 135 aka sani aka sassaka aka sassaka aka sassaka amma wanda suke dan motsi ko ba gane ba ba su fi 25 ba to ina nan muna maka number 1 kaga China ba abin da muka amfana ko ba gane ba da Japan
ina batun sauye kudi da aka
shine ne wannan China kake zance to in ka duba baki daya su abin da suke mana shine at the end of the day ba su suka ake tarafta a kasar nan kuma ba su suka nan ka gane at inflated abubuwa na daya ga kudin ruwa na biyu su kuma ka gane duk abin da tunda bashi ne duk abin da za a yi maka akan naira daya sai su mai da shi kan naira biyar
to amma rabar ai an ce shugaba kasa ya fara biyan bashi
har ya wajen biyan a duk zamu zo kan wannan duk zamu zo kan wannan ba biyan bashi ake ba ruwan kake biya
kudin ruwa
yawa kana servicing din interest ne shine bala'in da muke ciki yanzu mun shiga red wannan nake faɗa maka sannan sai ka gangaro India me muka amfana da ita abin da muke amfana da India kai wannan mugo kaya da suke kamar ita ce tramol
kwaya
eh
a gwamnatin take kawo
inda refinol ba a gwamnatin ce ba shine nake faɗa maka me muke amfana da su in banda cutan mu da suke kullun exploiting din mu suke
India ba
Indians yawa
wannan ta India ta fi Nigeria wayo
da kware da gaske duk kamfanonin na Indians ne kaje sharadar da sauransu haka za su dauki raw material din mu haka suke cutan mu ko ba gane ba boot abin na left right and center sannan in ka duba wani in ka duba magana China yanzu Russia da aka je na karshe Russia nan ko ba gane ba ita ce lesser of the three evils ba
tana da mai dan sassauci
mai sassauci tunda yazo kafin a rantsar da shi muke ba shawara magana a Jakarta da maganar aluminum smelter plant din na Ecuador basi aluminum smelter plant din da duka kaga sama gani su mahukunta yanzu da suka je suna cewa wai Russia tazo abu ne plant ne a bace shi sabo kar saboda bakin ciki da hasada ta Obasanjo ko ba gane ba sa shiri da abacha da yazo sai da shi a rigirgin sai da shi Muzammil shine American company da kuma Russian company kowa yake rigirgin biya wannan yana cewa ni na riga biya wannan yana riga ni biya saboda abu ne brand new company ne sabo kar ko ba gane ba kuma aluminum din nan na fada maka kamar yanzu in ka duba Qatar da shi ta dogara tattalin arzikin ta ta dogara da natural gas ta dogara da aluminum din nan yanzu in ka duba duk aluminum din da ake gine-gine zaka ga na banza ake kawo daga China kamar kwali kuma muna da kamfanonin wannan ko ba gane ba har sun je sun yi establishment
a Ecuador wato ina da an kafa wanda abacan yayi
ai ba kafa yake ai aiki ne kawai rufe shi akai privatization ne kawo wannan
to me dalilin rufewa
shine nake faɗa maka saboda rashin kishin kasar da Obasanjo ina faɗa maka wannan bangaren aka sai da kamfanin babu dalilin sai da shi it's a brand new company yana making riba yana making komi sannan na faɗa maka suke magana a Jakarta a Jakutan nan
ita ce
yawa ita ce magana bedrock ta wani dici gaba da zaka samu sai ka jira yawa sai ka jira tintini ba zaka gayyato a Russian nan ba su zo su yi baka bukatar dala miliyan 500 kake bukata daga mai maka a Jakarta din nan
ba nan ne aka ce Yakubu Dogara ya je ya gani ya sa kuka
kuka ma ya je yawa ya doka Muzammil yace mu mun yadda ka dauka a ECA access crude account kai a gama a Jakarta din nan yawa kasar da take mutum miliyan 20 da wani abu ne ba su da aikin yi nan a gurin da direct da indirect ma'aikata za ta dauka maka kusan mutum miliyan 1 za ta baka wuta za ta hana shigo da karafan banza din yanzu da ake kawo maka duk kwangilolin da zaka yi maka a railway duk kwangilar da zaka yi a railway da mangana power in zaka yi shi a naira 10 in a Jakarta suna aiki a naira 3 zaka yi shi Muzammil ba kai saving ba yanzu da kake suke cewa maganar refineries din nan to yanzu refineries din technology ne na Japan Japan zaka koma su yi maka ko Russia ko kuma yanzu da ka tafi Saudi Arabia kana maganar matatun
mai an ce Saudi Arabia ta ci
to ai shine nake ce maka to ai na faɗa maka ai bar duk wannan na faɗa maka ba wanda zai saka ko ba gane ba because ba kana da magana na maganar tsaro wa yanzu nan kidnapping din nan muke da karfin sai ake dauko ka a shigo da kai wani mahaukaci ne zai zo investing ko ba gane ba kasar da ta bata da tsaro kasar da babu power kasar da babu titi duk kasar nan Muzammil na maka jama'u a irin wannan trillions din da aka kashe ba inda zaka yi kilometer 200 baka faɗa rami ba babu ita in ka duba harkar telecommunications din nan shi ma cutar ka ake anan ana zalunta ka to faɗa mun inda infrastructure ɗinka is absolutely ka gane poor ka gane ka zo ka ce kana son foreign investors su zo duk wanda kaga ya zo ya sai dai ya zo ya cuce ka ya kwashi duke kasar ka kamar case din mu na PNID amma ba ya zo da kudin sa ba shi za ka PNID ta zo yawa shi za ka ta zo ko ba gane ba Bature ya zo da zanzaran sa ko ba gane ba ta shit din sa da wandan sa zai tafi da 9.6 billion US dollars ɗinka amma yes once you invest infrastructure ko ba gane ba a infrastructure titikan ka da sauran su a titika harkar sadarwa jiragen sama gine-gine ba sai ka ce wani yazo ba ka tafi Dubai yawa Dubai tana gayyata wani yazo kai da kanka ke dauka kudin ka kaje saboda haka wannan tsayawa muke muna ta yaudara kanmu an tafi summit a yanzu Saudi Arabia ai an maida mu Africa sha da za a ce kowa sai dai kira mu kira mana
ba za su zo ba
yawa yanzu abin dariya wai akwai kaya yanzu na Dziani da za a sayar da kuma waɗansu kayayyaki na mutane amma sai gashi Ibrahim Magu yana cewa wai kamfanin Turawa wai za a gayyato wai su buga waɗannan kayan nata gwanjo yanzu duk a Najeriya ba wanda zai iya yin gwanjo ka duba mentality ko ba ga da mana yau wani African mentality mu baka ji kai na degree din mu ma na wulakanta kanmu na kaskantar da kanmu ko ba gane ba menene baka kararrawa benchmark zaka saka ka ce a ka sallaka akwai social media duka ta nan a duniya ga CNN ga international magazines duk ina so ni zan sayar da kaya na kaza da kaza a kasata a lokaci ko za ku zo hotel kaza ko ba gane ba a zo a ga ma menene daga nan ma zaka attract and tourists su zo ko ba gane ba amma kana cewa wai zaka gayyato waɗansu foreign
abin nan kafin je ga barista brand je ga community har yanzu dai muna batun ziyarce da shugaban kasa Muhammadu Buhari ga alakokin da aka kullu ko dai honorable ya ce gaskiya da wannan magunda babu masani ba komar kai ya ka kallo wannan tafiye-tafiye na shugaban kasa Muhammadu Buhari
wato kai kawo da shugaban sai yake daga farkon lokacin da ya hau kan kujerar sa kawo yanzu masu sharhi ko in ce masu fashin baki masu lura da al'amuran yau da kullum a cikin wannan kasa sun yi fashin baki akan cewa daga lokacin da shugaban kasa ya hau kan mulki zuwa shekara ukun farko yayi kwana 404 baya Najeriya
kwana 404 baya
shekara wanda ya daidai da shekara 1 da wata 9 baya kasa sannan ya je kasashe 33 a cikin kasashe 33 da yaje har yanzu babu abin da aka cimma a shekara daga shekara 1 farko zuwa shekara 3 kawai banda yanzu yanzu ana maganar yaje wajen kasashe 400 da wani abu
400 ina
yaje
40
da wani abu
41
da Lagos din
41
da wani abu nake gaya ma har a yanzu babu wata tartibiyar agenda guda ɗaya da aka cimma misali bari in baka misali kwanakin baya yaje Dubai an tattauna akan matsalar cin hanci da rashawa akan cewa Dubai ita ce sansanin da ƴan Najeriya suke kwasan dukiyar kasa su je su ajiye wanda suka yi wa shugaban kasa alƙawarin cewa za a rinka dawowa da su an je an boye yau an kai wajen wata 9 da wani abu ko kuma wajen shekara 1 da wani abu
ko
kwandala ba a dare ita ka san menene yasa waɗannan mutanen da kake gani ba sakarkaru bane matukar sun san cewa ba da gaske kake yaki da cin hanci da rashawa ba idan ka je ka same su kuka tattauna wani abu na cin hanci da rashawa suna bibiyar me yake faruwa a kasar ka sun san cewa ba sai ake magana yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya saboda haka babu wani mutum da za su yadda ya debo din da yake kai kasar su sannan ya dawo da shi bayan sun san ba da gaske ake ba
su suka zauta kansu zubaka
da yau da a ce da gaske kake misali ai su suna mutunta yarjejeniyar da ake da gaske amma sun san ba da gaske ake ba cin hanci da rashawa wannan da kake gani tarihi ne matukar karanka ya kai tsaiko zaka iya ci babu komai ga mutane nan da yawa waɗanda an zarge su a media waɗanda sun girma doka sun girma abincice su
kuma an yi surutu akan
an yi surutu akan su bari in ka matsantani yanzu sai kira ba sunaye yanzu nan zan iya kira
ba sunaye
ka kamanta a barkata family barkatar family kwanakin baya wani mutum ya zo ya zargi abba kyari akan ya sai wata kwangila ya zarge shi ne akai honorable babu abin da akai haka aka kyale shi kar ka manta ba dakalin MTN aka zo aka zarge shi akai ba a binkice shi ba abin da nake so ka gane ba a gane mai laifi har sai an yi binkice idan ba a yi binkicewa ba sai a gane mai laifi haka aka zo aka wuce saboda haka mutanen nan sun san magana yaki da cin hanci da rashawa ba da gaske muke ba wasan yara muke yi saboda haka babu wata yarjejeniya da za su mutunta sannan mu dawo mu kalli tafiyar da mai girma shugaban kasa yayi lokacin da ya bar Abuja ya tafi Saudiya daga Saudiya zai je London masu lura da al'amuran yau da kullum sun yi lissafi irin kudin da ake kashewa daga barin kasa zuwa wata kasa ana magana daga Nigeria zuwa Riyadh daga Riyadh zuwa London a dawo Nigeria mai girma shugaban kasa zai yi tafiyar kilomita 68,385 wanda za a kashe ma'udan kudi na dalar Amurka wanda ya kai dala 500,836 wanda ya daidai da naira miliyan 300 na Najeriya a wannan tafiyar kawai miliyan 300 na Najeriya malami Zamilu idan ka lura wannan kai kawon da ake ba wani abu yake haifarwa da talakan kasar nan ba in banda albazazzaranci da dukiyar sa
kuma mutumin da yace ke cewa misali ana so a rage expenses na gwamnati ka duba duk insurance
din da sannan wannan rabul kafin nan ba a tawa a charter house mai
kuma shugaban
kasa farkon hawan sa sai da yake complain akan jiragen da suke fada shugaban kasa yana cewa me zai da waɗannan ba da manta a charter house sai wannan
magana
me akai babu wanda aka rabu da shi kuma jiragen nan an ci gaba da yawon da ake da su wato ina so in
gani ko da shiga ne sai ga
wato ka san menene damuwa ta malam Zamil wato in kana kaunar shugaban kasa kauna da gaske shine zaka rinka fadin irin magana da muke fada in baka kaunar shugaban kasa kana kin sa shine zaka rinka boye waɗannan abubuwan kar ya fito ai in ka kalli ɗan gwagwarmaya ba amma taba mutumin da suka fito suka yi mai yaki da gaske suka nuna shi suke in banda mai girma shugaban kasa ba wato illar faruwar waɗannan abubuwan malami Zamil zai wahala a samu mutumin da zai zo a yanzu wanda zai zo wanda bai samu goyen bayan da mai girman shugaban kasa ya samu ba sannan zai zo kuma ya kalli talaka ya rage wa talaka irin waɗannan wasa da duke sa da ake duk wanda yaso yazo zai ga mai gaskiya ma ne yayi to saboda haka ni ma zan dora
to mu zai ga barista
abin da zai ci gaba da faruwa kenan
ba mu da lokaci kuma abubuwan da yawa barista ka ji abubuwan da ake ta kwararowa fitan shugaban kasa Muhammadu Buhari asali dai an fara da maganar sa ta zuwa Russia yanzu Saudiya zai wuce London a baya ma ka ji an ce ya je daga yanzu ya je kasashe sun kai 40 hadda dai ma aka ce
kullun da
kullun da aka ce kuma daga wannan lokacin zuwa yanzu ba a fitar kidi daga ba ko
ai da yawa amma dai wannan ana
magana wannan recent one kenan
wannan na kwanan nan ne miliyan 100
wannan between Riyadh Nigeria Riyadh London back to
to barista kaji su kuma gwamnati suna cewa akwai alfanu sun ga abin da suka hango sun kullo yarjejeniya za a amfana za a aika la ran nan wani naje yana cewa ai wata kila shi shugaban kasa idan ya gama gwamnatin sa ta next level zai tattara inda yaje da yarjejeniyar da ya kulla sai ya ba gwamnatin da zata zai ce ku kuma ku dora
to dukkan alamu
hakan da zai faɗa barista kai ya kallon wannan zai sadarci
to da farko dai shi ala kullu halin in ka kalla a tsarin mulki na farar hula shugaban kasa ana zaɓar sa ne domin ya tsaya ya maida hankali wajen yi wa talakawansa aiki ta hanyar da zai kawo ayyuka da za su amfani al'umma sannan su fitar da al'umma daga talauci su kai su ga arziki kuma duk kasashe da suka ci gaba a duniya zaka ga menene amfanin ambassadors menene amfanin ministoci na harkokin waje yanzu kama a America zaka dade sai ai wajen rabin shekara baka ji Donald Trump ya fita ya ba America ba sai dai ka ji sakataren harkokin waje to saboda haka yanda ake sanin sunayen sakatarorin harkokin wajen America wani sa'in sai kaga ba a san shugaban kasar haka ba to saboda haka zaka ga muna da ministan harkokin waje muna da ambassadoji shugaban kasa kamata yi shi ya tsaya yi kula da abin da al'umma suka zabe shi yayi
a cikin kasa
mutane sun zabe shi ne ba dan yayi ta tafiya yana jin dadin tafiye-tafiye ba for his own luxury dan ya ji dadi ya more ba an zabe shi ne dan yayi aiki duk talakan Najeriya ya zabu Buhari ne saboda yana tunanin mai gaskiya ne in an zabe shi an zo karshen talauci an zo karshen wahala to saboda haka shugaban kasa kamata yi ya dinga daukan matakan da za su fitar da al'umma daga cikin talauci ka kamar yanzu idan ka dauka da ana ta karyace-karyacen cewa tafiyar da shugaban kasa yi ya tafi kasar China ya kawo alfanun an samu hanyar abin wutar lantarki
ta
Mandela sannan za a samu harkar hako man fetur to amma kuma ana nada sababbin ministoci na sabuwar gwamnatin nan sai wani minista izo ice ba abin da aka yi
minista na power
akan aikin Mandela watakila banda
so ba kai ba
ko kullo ba a kawo ba amma
an yi wanda ya kamata
ayi bincike shekara hudu akai ana yi wa ƴan Najeriya ƙarya cewa matsalar mu ta wutar lantarki ta zo karshe to yanzu kaga masana a Najeriya debate suke yi Adam Oshomole ya zo yana cewa a daina zargin shugaban kasa da yawan tafiye-tafiye shugaban kasa Obasanjo ya yi tafiye-tafiyen da fiye da tafiye-tafiyen shugaban kasa Buhari to amma idan ka dauko tafiye-tafiyen Obasanjo da na Buhari ka duba ka ga wanne ne ifa amfanar talaka wanne ne ifa amfanar da al'umma to inda zamu dauke san zuciya da san kai da soyayyar naka zaka ce tafiye-tafiyen Obasanjo sun fi wa talakan Najeriya alfanu saboda Obasanjo kafin ya gama mulki sai da izaman to kwandala ba abin Najeriya bashi gaba ɗaya an ya
zuwa yake yana roƙowa da Allah
wani ya roƙo wani ya biya amma kuma fa wannan gwamnatin ta masu gaskiya ta zo kuma ta ƙara tsindimama a cikin musibar bashi shika wanda ba a ma taba shiga irinsa ba kuma implication din wannan bashin tunda duk sanda zaka karbi bashin wani abu ko a bankuna namu nan na gida akwai collateral da zaka bayar sai ka ba da jingina to yanzu ba abun babaki bane wata ran whoop kaga ƴan China su zo sun kama Malam Aminu International Airport cewa ta zama ballakar su to saboda haka kaga
to ai baka sani
ba bashi ba zai amfana da talaka
ba minista ai ta zo da sauki in Malam Aminu Kano International Airport aka kama in kai aka zo aka kama fa ko Muzamil ko ni mu koma China
ba ka an zo ka barba yanzu fiye da ID mai suka fara
dan zo dan sayin aiki
sun ce sai an biya su wancan kudin
kware da gaske
da kuma idan aka ba su wannan kudin Najeriya
za ta shiga mashi to kaga wannan bashi shikan da shugaban kasa yake ciyowa ba ta inda zai amfani al'umma kuma mafi yawa in an ciyo bashi kai talaka da ni da kai da dukkan talaka da ike zauna a Najeriya ba ta inda zai ce bashin nan ya amfanar da shi
ni
sai da tunawa kana
mu ya zo a kama na ta fa dai an tare zina sai da ya
ko ba ya ba za su mu da kai ba ai idan aka zo biyan bashin nan shi isa wannan bashin da ake cewa ai mu ba amfanin mu yake ba cutar da mu yake yana cutar da ƴaƴan mu da ƴaƴan mu da za su zo gaba sannan su sun tara
a Saudiya ma fa ya fada ya ce za su ƙara tumbaci
to ai shine to ai gware na Saudiya wato honorable abinda zaka yi la'akari da shi kuma shi a shari'ance idan ka dauko ai babban cutarwa bashi shine wannan interest din yanzu kaga dan kudi muke karba kadan ba wa kudin nan shekara 10 kan shekara 10 ya ninka abin da ka karbo fiyasa to 10 kuma wasu tsirarin mutane sun rubuta ciki da wannan abin kuma babban abin da yake nukurkusa tattalin arzikin Najeriya ai shine wannan harkar riba yamhaqullahu riba wayar bis sadaqa duk abin da ka zuba masa riba sai ya lalace
saboda ce wani akan bashin nan
no ai barista yayi wannan abin da nake so in fada maka kamar yadda ya fada ai na farko sai ka dauko tarihin bashin mu ka dauko daga 1960 lokacin da muka samu yancin kanmu 1960 zuwa 2005 lokacin da Olusegun Obasanjo biya bashin ka san nawa baki ɗayansa $35 billion ne kamar yadda barista yake fada in ka hado bashin ainihin abin da aka ciwo bashin bai fi $10 billion ba amma muka zo muka biya interest na wurin to banda wanda ka dinga biya a baya so in ka dubu wadancan da abin da aka biya da wanda Obasanjo zo offsetting mun biya bashi ya fi na $60 billion zuwa 70 wannan kenan sannan ita wannan gwamnati sannan mutane su saurare ni su ji wannan gwamnati yanzu abin da ta ciwo bashi
ita kadai
a shekara 4 ta ciwo maka bashin dala a yau da nake magana $55 billion
ita kadai
$55 billion a wannan fa as of today kenan akwai $3 billion yana zuwa na wuta wanda Zainab Shamsuna suka karbo na TCN akwai maganar har yanzu ba a fara biyan kudade na capital expenditure ba na budget din 2019 su ma bashi ne 1.9 trillion ka hada akai sannan ina fada maka ga yanzu wanda shugaban kasa yake maganar da kake zance a Saudi Arabia we need more bashi ko ba gane ba saboda haka baki daya yanzu da Economic Advisory Council shine nake fada maka wanda suke gindin shugaban kasa sun cuci kasar nan sun ci amanar sa sun ci amanar mutanen kasar nan ya kamata ya kewaye ya ga a cikin duk kasar nan ina so ka nuna mun project cin bashi ba illa bane amma kai bashin da zai biya kansa yau misali in kai misali gidan Mambila gidan wuta Mambila biya kansa yau in ka dauki titi shi sa muka ce ka dauko abin da zaka iya tauna quote according to your size from day one da yaci shugaban kasa kafin mu a rantsar da shi muka ce ka dauki hanya guda uku kawai ka gama ta ka taimaki kasar nan ka dauki hanya tun daga Kano ta zaman expressway har zuwa cikin Lagos ka gama da wannan ka dauki coast to coast shine from Lagos zuwa Calabar ka taimaki kasar nan ka dauki titi from Calabar Enugu ba Calabar Port Harcourt akwai inda suke haduwa lamar ta gone ko ina ne su tuwo har zuwa Abuja ka taimaki kasar nan wannan in ka gama su a shekara 4 baki ɗaya tattalin arziki mu zai miƙe sannan akwai gidan wuta na Zungeru ka gama shi sannan wannan gidan wuta na Mambila ka gama shi to ka taimaki kasar nan
sannan ko refinery ɗaya ce a tasa
amma gwamnati ta raja akan maganar kulle boda ta raja da akan kulle maganar shigo da shinkafa doesn't make any significant a tattalin
arziki
ba zai wani tasiri ba Mozambique kai ne kake da mai a kasar ka ko ba gane ba Allah ya baka wannan comparative advantage din sannan abin da kake shigo da tatacen mai na $10 billion kake shigo da shi duk shekara da subsidy din ƙarya wanda subsidy din nan is a fraud ko ba gane ba damfara ce saboda haka me yake kamata kai tana magana revenue ne ba mai generating ba revenue bane ba mai generating ba magana kulle borders bane inda zaka samu kudin da duk zaka finance ba bashi shine ka je kai block leakages ɗinka nan wata
da kuma nan ka suke tsiyayewa
yau wannan tsiyayewa inda ake maka satan mai abinda ake sata kullun a yoma ilalla ana sata $200,000 na mamu
a kullun
yoma ilalla wannan na faɗa maka wanda ake sata kenan akwai kuma wanda Chevron Shell OISIS din da suke sata wanda Allah kadai ya san me suke diba yanzu in ka duba akwai doka da majalisa ta this week shine PSC sharing formula amendment ne suka yi saboda sakarci wanda ba kasar babu kishi a gaba babu kishin kasar a gaban su akwai dindin da akwai agreement din mu in mai ya tashi daga $20 per barrel to sharing formula zai ta canja ba a taba duba wannan agreement din ba yanzu abin da muke bin waɗannan kamfanonuwa dala biliyan 62 Mozambique
dala
biliyan 62 ba su biya ba amma kai shugaban kasa nan aiki yake a Najeriya ka tabbata kana yawo wanda ya kamata ka zauna da su ji a kira ka mobile total shabur of course azu da alƙalman nan aska wa ƴan Najeriya in black and white ya za ku biya mu waɗannan kuɗin wannan shi ya kamata kai
suna da kuɗin
suna da kuɗin
a
Najeriya suka samu kuɗin
to ai
su kan to biliyan biyar da muke bin su a yanzu
wannan rabin kafin nan ina maganar refinery da ake maganar an cire subsidy za a yi da
to ai shine to ai shine
to ai ya honorable ni ta inda nake kallo dangane da abin da honorable ya faɗa gwamnati ta baza kanjinta a wajen talakawa da suke cin abinci ta hanyar shigo da shinkafa amma ita ta gaza ka fuskanta ko ai abin da ya kamata a ce yau gwamnati ta yi wa talaka tunda ga man nan kullun ma ƙara gano shi ake an gano shi a Bauchi kullun sake samun inda za a samu shi amma gwamnati din tana son ta nuna mana ita mai tausayin talakawa ce to ai kamata ita sawa kanta dokar ta hana shigo da tataccen mai
kwara daga
tace nata shugaban kasa san da yana ministan man fetur a gwamnatin Obasanjo a kasa da shekara 3 aka gina refineries matatun man fetur
sai da gina guda daya
a wancan lokaci
kuma ya dafar guda 22
a lokacin Obasanjo yana shugaban kasa shi Buhari to amma yanzu a lokacin ministan man fetur ne a karkashin wata gwamnati amma yanzu shine da kasar shine ministan man fetur kuma an gaza fetur din nan wallahi yana sauka yau fetur ya koma naira 50 falita kamar inda yake cha in talaka isha mai a sama da 50 an tsince shi yau idan fetur ya koma naira 50 gaba ɗayan rayuwar talaka ta canja zai samu sauki to gazawa ce ko kuma da gangan ne shi shugaban kasa a matsayin sa na ministan man fetur ba fa igina sababbi ba wanda igina san da yana karkashin Obasanjo ya gyara waɗannan ko guda ɗaya ce amma wace gwamnati ce da take da nutsuwa gwamnatin da take ta san focus din abin da shige mata gaba ita ba za ta dauki ragamar masuliyar gidanta ba wai sai ta ce wa ƴan kasuwa za ta gayyato su gina refinery
kuma yana so ya ce na kowa wani lokaci akwai batun hadisi rika ma me kake so ka ce comrade
wato malam mai zamin abin takeici akan mas'alar ba shin nan shi tace na farko an ciwo bashi na tashin hankali a kasar nan irin wanda a tarihin Najeriya ba a taba cin makamancin shi ba sannan na biyu an matsa ƴan kasa an takure su ta ko ina ana karba haraji kaga ta ko ina ana tara kuɗi kenan a cikin kasar nan sannan babu wasu ayyuka na gaske waɗanda suka alaka da wannan kuɗin da ake magana kanta sannan kuma a kullun Najeriya magana cewa talauci yayi yawa a cikin ta ake ko mara hankali idan ya tsaya kallon waɗannan abubuwan guda uku zuwa huɗu da na faɗa malam mai zami ya san cewa da akwai matsala ta cin hanci da shawara take taka muhimmiyar rawa a wannan mas'alar
comrade ba mu da lokaci kuma naga abin ya ta daga mun hannu akwai batun da nake so makarkare da shi cikin ƴan mintuna ɗaya ɗaya honorable da kai zan fara sai daga barista sai zo ga comrade batun wato jirgin sama na Najeriya mallakar gwamnatin Najeriya da suka bashi suna kwanakin baya ko shekarun baya Najeriya Air
yawa
kwanan nan sai muka ji ministan sufurin jiragen sama shi Hadisu Rika yana magana cewa akwai jiragen da za su iya zama mallakin kasa ma bayan wancan logo da aka je aka kashe makulun kuɗi aka je har Ingila
aka da wannan shi
kuma daga baya aka zo aka ce an soke wannan kamfani ya kaka wannan kalamai na Hadisu Rika
to shi misali kaga muna da yanzu gwamnatin Najeriya tana da jirage a hannunta tana da kamfanoni guda biyu tana da Arik tana da Aero
a hannunta suke nata
a hannunta nata ne kaga kamata yi ko ba gane ba wannan national career a fara da waɗannan jiragen amma ina faɗa maka waɗannan ministoci kullum abinda suke dore shugaban kasa shine aje a ciwo bashi shi yanzu
jiragen sama cewa suke a ciwo bashi
of course abinda yake so a yi national magana ake ta dala jiragen nan ai baka da su tunda ka ce waɗannan ba za su yi maka amfani ba shi ma abinda yake so yanzu aje a sake ciwo bashi ko ba gane ba a sake sabon deal misali a ciwo bashi yadda za a samu commission wannan ita ce magana ko ba gane ba a so jiragen nan at inflated price yanzu yawan tsada yanzu ka duba abin kunya kasar da muke yaki kasar da muke neman helicopter wai sai gashi an buga a jarida ko ba gane ba ita TC ran wai tana sa helicopter guda hudu gwanju helicopters nan kuma dukkan suna aiki kuma kowanne da spare part TCN
kamfanin
rawa transmission company of Nigeria waɗannan jirage wanda ya kamata a dauka cancakat a bawa sojojin Nigeria amma su wai yanzu ake tallan su duk wanda yake so ya zo ya sayar to wannan shine abin bakin ciki abinda kuma yake faɗa tasku duk abinda ka sani a wannan wurin kuɗa kaga a bangaren mai oil sector anan kuɗa da suke zagarewa a bangaren contract ka gane manya-manyan ayyuka anan kuɗaɗe suke zagarewa shine magana da kuma yake cewa cin hanci da rashawa har yanzu tana nan because duk kwangilolin da ake bayarwa za ka ga ana ba da su at an highly inflated ninkin baninkin
abin naira goma sai ya yi shi 40
ya naira 100 ma
subhanallah barista da me zaka rufe
to ni abin da nake kokari in fice a dangane da issue din wannan farfado da masana'anta ko kuma harkar sufurin jiragen sama a Najeriya shine in gwamnati da gaske take ka gane ko akwai yan kasuwa ko a Kano zaka ga su nan azuman sun iya establishing din kamfanin zirga-zirgar jiragen sama suna iya zuwa har international trips suna iya yi kasashen waje to inda gwamnati take yi da gaske take yi to da tuni yanzu ita ta wuce wannan wajen tunda dan kasuwa dan kankanin shekaru zai iya kafa kamfani kamfanin kuma ya fara flourishing ya dinga yaduwa yana albarka yana yin arziki
kuma na ji honorable ya faɗi wata magana an kai wannan hatta kudin da kake biya da jirgi sai yaro
sai yaro kuma na
jalla sai kai shirin hard currency dinka ba saboda balance zakai akwai ba sa ne aiki shi yasa agreement din ba sa agreement ne tsakanin mu da kasashe saboda ba zaka dinga ba su dalaka ba ko ba gane ba wancan ka shiga daidai wannan ma ya shigo daidai zaka dinga balancing trade din ne
to saboda haka zaka ga ni magana fi sabilillahi wannan kungoba kan baya da ake yi a harkar cewa za a farfado da abubuwan harkar jirgin sama to ni sai in ga kamar gwamnati ba da gaske take ba tunda za a ce yau ga dan kasuwa zai iya bugaggir jinsa ije isamo jiragen sama kuma su dinga ayyukan da za su gamsar da al'umma zirga zirga ta cikin gida zirga zirga daga Najeriya zuwa kasashen makota
to Allah ya kyauta baran je ga Comrade Bello Bassi me zaka ce kai kuma batun jirgin sama na Najeriya
wato muzammil mas'ala ta jirgin sama a kasar nan an dade ana yaudar dan Najeriya akan maganar jirgin sama kar ka manta kwanakin baya shi ministan jiragen sama Hadi Sirika a lokacin da ake launching na Nigerian Air din nan abun mamaki abun ban takeici kasar da ake magana ba ta da kudi aka tattara mutane aka tafi har London har garin har birnin London sannan ka kalli irin kudaden da aka kashe akan logo kawai
dala 500
sannan ka kalli kudin da aka bada na designing zane kawai
shi ne logo din
ai shi ne kawai malamin zamiri
kai honorable
nan kuma a Bahrain
kuma ka gani sannan anan honorable ya bada shawara yace da jami'o'in mu muka nemo masu zane a ci an sa gasa don ya zana na ba shi
250 ai ko ni nan aiki na ni
to shine suke rama ku ba kusan darajar kanku ba shine nake faɗa maka a shekara hudu ba ayyuka maka fufuke ba kuma kana da aero contractors din da arik in kai margin din su ka samu national career
sannan kuma ka kalli irin Kenya kuma Kenya din nan tana da jiragen ta nata na
kanta to be soro kamar Bello Bassi ka sallama da wasu dole gimtsi wa zai
assalamu alaikum
honorable amanal amul muhammad sai sallama da
har lokacin ya muzammi
ya amun ma kara kai da
abun nan assalamu alaikum
barista lokacin ya wuce
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
to be soro ba mu da yadda zamu tilas a nan zamu dakatar da wannan shiri sai kuma mako mai kamawa sai dai muna farin ciki sanar da ku cewa yanzu ga wanda bai ji wannan shirin ba zai iya ziyartar shafin mu na internet da www.dalafm.com inda zai ga daurin boye mun saka shi da zai iya downloading ko kuma ma ya kunna ya saurara ya ji sai a ga mutane wanda suke suna son su ji kuma ba su da lokacin ji dan haka a madadin Abba Haruna Idris da ya sarrafa na'ura domin salani da ku Muzammil Ibrahim ya ka sai da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Thank you.